أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda ya kaddara haduwar mu a wannan wuri mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba yayi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe da kiyama ba hujja akan mu ba darasin da ya gabata mun fara magana akan azzikiru ba'ad al-faradi min al-wudu ambaton Allah bayan kammala alwala wanda mun faɗi hadisi daya na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau matashi darasin mu zai zama wato shine hadisi na biyu manzo sallallahu alaihi wa sallam idan ya kare alwala ya kance Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin Allahumma ij'alni min at-tawwabin Allah ka sanya ni daga cikin bayinka masu tuba waj'alni min al-mutatahhirin ka sanya ni daga cikin bayinka tsarkaka sahabiyul hadith sahabin da ya rawaita hadisin هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيني عمر بن الخطاب الله يددشي قوله التوابين فدشي ديشي التوابين جمع تواب واتو جمعين التواب إذن أنشي التواب ميتوبة بدا ليكنا التوابين ما ستوبة ديواكنا وهي صفة مبالغة واتو شيني صفة wace ta kai matuka ma'ana bayin shi masu yawan tuba wa tauba abinda ke kalmar at-tauba kalmar da a Hausance muke ce mata tuba hiya ruju'u min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atillahi ta'ala wato shine komawa daga barin saba wa Allah madaukakin sarki zuwa yi masda'a idan an ce bawa ya tuba daga barin aikata laifi ba ana nufin zai ci gaba da aikata laifin wannan ko kuma tuban ta baci kadai ba abinda ake nufi wannan abin da yake aiwatarwa na laifi zai yi niyyan ba zai sake aiwatar da shi ba cikin abin da ya saura na rayuwar shi qalal ulama malamai suka ce at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin tuba wajibi ne daga kowane laifi ma'ana idan mutum ya tuba Allah zai ashi tuban shi amma neman tuban Allah madaukakin sarki ya zama wajibi a kowane laifi babba ko karami fa in kanat al-ma'siyatu bayna al-'abdi wa bayna Allah ta'ala idan aikata sabo ko laifi ya kasance tsakanin bawa da ubangijin shi la tata'allaqu bi haqqin adami abin baya da alaka da haƙƙin wani mutum ɗan adam falaha salasatu shuruɗin to akwai sharuɗa guda uku domin akwai laifin da zaka yi dan uwanka ne ka zalunta akwai laifin da zaka yi ubangijinka ne ka sabawa to idan ya kasance laifin da ka aiwatar tsakanin kai da mahaliccinka ne baya da alaka da haƙƙin ɗan adam to wannan akwai sharuɗa guda uku wanda sai sharuɗin sun cika sannan tuban kai an sa a wurin Allah amma abinda mutane ke fada wani sa'in kamar abinda galibin mata ke fada kafin ai laifin za a istighfari mutum ya san laifi ne sai a ce Allah na tuba kuma sai a kawo laifin ayi to wannan ba tuba bane Allah baya ansa tuba irin wannan to ga sharuɗin tuban kamar haka ahaduha na farko an yaqla'a anil ma'siya mutun ya bar aikin sa ba don ba ya dacewa mutun yana kan bajau na chacha yana lalakatin chacha kuma da istighfari wannan ya zama izgili ga Allah madaukakin sarki ko mutun ya zama akwai kwalbar giya a hannun shi yana shan giyar kuma da istighfari shi ma wannan ya zama izgili ga Allah madaukakin sarki ba wani aikin laifi da mutun zai aiwatar kuma ya tubar wa Allah yana cikin aikata laifin to face sai wannan ma ya zama laifi gare shi abu na farko mutum ya kame daga barin saban na biyu an yanda ma alama fa'al yayi nadama bisa ga abin da ya aiwatar a baya dole sai an samu nadama a ranka ka rika dana sanin cewa daman ban yi ba ka tuna cewa wanda ya maka ni'ima yayi maka baiwa ya baka lafiya ya arzuta ka da abin da ba wanda ya isa ya arzuta ka da shi in ba shi ba mahaliccinka yana kallanka kuma shine ya hane ka ka san matakin da zai dauka akan ka in ka aikata aikin laifin to sai nadama ta karsu a ranka kai da na sani cewa da an ba kai ba to shar'i na biki na wa salik shar'i na uku an ya azuma Allah ya uda ilaiha abada mutum a ran shi yayi niyya cewa ba zai kara komawa wajen aikata aikin laifin har abada ba dan bayan yiwa yanzu ka ce ka tuba ka bar aikin laifin amma in an ji ba ko gobe ko jibi ko sati mai kamawa akwai ajandar saban Allah a ranka irin wannan abin da ka tuba to tubar mutum baya zama ansashiya a lokacin da kake tuban sai ka ji a jika cewa daga nan har ka mutu wannan aikata aikin laifin da kake ka daina har abada domin dan adam yakan yi ayyuka na laifi da yawa amma akwai laifin da zai yi kuma sai hankalin shi ya tashi to lalle ne dan adam ya kudura a ran shi cewa daga nan har zuwa lokacin da zai mutu yayi niyya a ran shi ba zai kara komawa zuwa ga saban Allah nan ba fa in fuqida ahadu thalathati lam tasihha tauba idan aka rasa daya daga cikin wayannan abubuwan guda uku lam tasihha tauba tuban bayyu ba mun fahimta da kyau idan an rasa ɗaya daga cikin wayannan abubuwan tuban bai yi ba wannan dangane da abin da ya shafi haƙƙi tsakanin bawa da ubangiji shi wa in kanat al ma'siya tata'allaqu bi adamiyyin fa shurutuha arba'a idan ko laifin da mutum ya aiwatar suna da alaka da haƙƙin dan adam to lalle sharuɗan za su zama guda hudu hadhihi thalatha waɗannan abubuwan guda uku wa an yabra'a min sahibiha sannan mutum ya nemi yafiyar wanda ya aiwatar da wannan aikin gare shi abin nufi anan idan haƙƙin mutum ka shiga ɗayan biyu idan haƙƙin abin da zai yi a mayar masa ne to ka ɗauka ka mai da masa shi wataƙila kaya ne kuɗi ne wani abu ne wanda ka iya ɗauka ka mai da marka cewa ni ga haƙƙinka to sai ka mai da masa a'a mutuncin shi kace ka je ka yi mar ƙarya a wani wuri ka sifanta shi da abin da ba sifan shi bane ka je ka yi tsegumin shi ka yi mai sharri to yanzu ɗayan biyu za ka yi ko dai ka je ka same shi ka gaya mar wannan ya maka ba daidai ba a wuri kaza da wuri kaza ina fatan ka yafe mini kuma kai a matsayinka na musulmi duk wanda ya zo ya ce wannan ya ma ba daidai ba ka yafe mini sai ka yafe musu domin kai ma kana da laifuka kwatankwaci irin wannan a wurin Allah sai Allah ya fi maka idan ku ba haka ba sai ka koma wurin mutanen da ka ɓata wannan a gabansu wanda ka ce musu ba mutumin kirki ba ne yanzu ka koma ka ƙaryata kanka cewa abinda na gaya muku dangane da wani kaza kaza wallahi ba gaskiya ba ne to in kai haka sai ka kuɓuta a wurin Allah amma idan jin kunyar wancan ko jin kunyar mutanen ya hana ka bar abin to laifin na nan a kanka har gobe alƙiyama kuma sai Allah ya tada ka a gaban mutanen da sun san ka da ma wanda ba su san ka ba a kuma lokacin da bai yiwuwa ka ɗaga baki ka ce wani ka yafe mini a wannan lokacin to kun ga ashe haɗarin ya da girma da haka yanzu abinda mutum zai saki harshe ya faɗi maganganu masu illa maganganu na ɓatanci maganganu na sharri abu ne wanda baya da amfani kuma musamman da yawa daga cikin mutane subhanallahi alazim sun tarbiyyantu da haka wani sa'in za a ce musu ai an kama wani yayi laifi iri kaza sai kaji sun yi farat sun ce ai da mun san an rina mutum ba bai sani ba kawai rinjayen zaton sharri ne ah misali ihun me nake ji a wuri kaza aka ce ah wani aka kama ya dauki mashin sai kaji haba na san an rina dama yanda naga wani na canza wayoyi masu tsada ina sanya takalma ina sa tufafi na san wa zai bashi wannan kudin yanzu abin da ya gaggawan yanke hukunci eh daman wani barawo ne to kuma cewa ka san arina gobe da kiyama sai Allah ya tambaye ka akan wannan kalma wace masaliya kake da ita daman wajen wani shi barawo ne wace ansa zaka ba Allah amma abin da zai fi zama lafiya gare ka a'a wani an aka kama ya dauki mashin sai kace eh ni a iya sani na wani mutumin kirki ne ba zai yi ba karshe sai bincike ya tabbatar sai kace to Allah ya kiyaye shi mu kuma Allah karimi me laifin kawun Allah kada wata hasada da rashin jituwa tsakanin kai da shi ya ja ka kaje kai mashi yarda domin ba wai nan duniyar ake ji ba a gobe ne kiyama shi yasa lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana magana akan fadin illoli na mutum a matsayin giba wato matsayin yi da mutum manzo Allah ce laifi ne wani ce ya rasulullahi abinda muke fadi dangane da wani kuma ya zama abin haka ne da gaske ne manzo Allah ce kun yi da shi idan kuma ba laifin shi bane wannan ƙarya aka yi mar kuma ya fi girman laifi a wurin Allah misali mutum ya zama cace ki sai ka zo majalisa ka baje kolin shi kai manufanka ka bata shi a wurin mutane wannan shine hadafinka amma baka yi mar ƙarya cikin abin da yake yi ba dan cacacacai yake yi yana shan giya amma ba wai manufanka kawo maslaha ba yaya za a yi a hana wani aiki da yake iri kaza ba shine manufanka ba a manufarka in akwai masu ganin shi da kima yanzu su daina ganin shi in akwai wanda ba sani ba yanzu su sani manzo Allah ce wannan shine giba kai da shi kinan wuri idan kuma abin da kake faɗa din ma ba yi yake ba ƙarya kai marto kuma wannan yafi girman laifi a wurin Allah to mu duba mu ga abin da ke faruwa a yanzu malam shi yasa mai magana yake cewa lisanuka asaduka in atlaqtahu yaqulu harshenka zakin ka ne idan ka sake shi cinye ka zanyi in ba kuma ta ba anan na ta faɗin wata magana lokacin da nake magana akan hadarin harshe nake ce muku manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zaune da mai daki shi Aisha Allah ya dade ita sai suke tattaunawa dangane da ita cikin halayyar sauran abokan zamanta sai ta yi magana akan Safiya nake tsammani akan Safiya sai ta sifanta Safiya da sifofi nata na ibada da kuma sifofin amana abu ya zamantace duk da za ku samu mu a zamantakewa ta yanzu zai yi wuya ka ji abu ya zama ta ya ba abu ya zamanta akan samu ba ba a samu ba amma yan kaɗan ne ka ji abu ya zama ta ya ba abu ya zamanta da abin da ta san halin ta ne ta ce wance mai haƙuri ce wance mai kyauta ce wance mai kirki ce a sai na jira amma in ta samu kuskure to a bakinta za a fara ji to sai Safiya Aisha take cewa ya rasulullah illa anna Safiya hakaza take gaya manzo Allah sai dai Safiya haka take ma'ana gajera ce kuma abinda ta faɗa ba ƙarya ce mata ba gajera ce to amma Safiya in ta ji wannan kalmar a kunnanta abin zai mata daɗi shine sai manzo Allah yake ce mata laqad qulti kalima law muzijat bima al bahri lamazajathu kin faɗi kalmar da za a ɗiga wannan kalmar taki a tekun duniya baki ɗaya da sai ya gurɓata wannan teku wannan fa matar manzon Allah ce kada mu manta ita ce matar da jerin ayoyi sama da goma sha suka sauka a haƙƙinta domin a wanke ta a kubutar da ita daga barin sharrin masharranta ita ce matar da manzon Allah ya ce ya fi santa a duniya sama da kowa amma sai ki ce mata kin faɗi maganar da za a ɗiga magana a cikin teku da wannan magana ta gurɓata ruwan teku to mu ina ga abin da ke gudana akan harsan mu yau da gobe muna yi ba ko mu damu ba na'am sai cewa an yabra min sahibiha fa in kanat malan idan ya kasance dukiya ne au nahawahu ko abin da ya kama da wannan raddahu ilai sai ya maida mardukin zuwa gare shi wa in kanat hadd qazafin idan ko haddi ne na qazafi yayi mar qazafi aw nahawu ko abin da ya kama da wannan makkanahu minhu sai ya bashi dama wannan yayi mar qazafi dan haka kana daman da za a ji a hukunta ni a matsayin qazafi da nayi maka aw talaba afuhu ko kuma ya nemi yafi masa wa in kanat ghiba idan ko ya kasance yayi gulmashi yayi radan shi istahallahu ya nemi yafiyan shi minhu da gare shi ina fata muna ganewa shi yasa wani yanki daga cikin yankokan Misra aka samu wani yayi kisa sai ya kashe wani mutum kashe mutum to ya san hukuncin kisa shine sakamakon shi ba san waye kisan ba amma an dai gawar mutuma bayan an yi janaza an kare shi dai sai ya kisan sai ya nemo likkafani sai zai samu dangin wanda ya kashe musu nasu sai ya musu da Allah ni ne wani ina zanna unguwa kaza dan gidan su wani ni ne na kashe muku mutum wanda ya rasa ni na kashe shi amma ga likkafani na ku kashe ni sai dai abinda nake roƙonku da Allah in kun tashi za ku yi min kisa ku yi min mai sauki wannan yasa sai tausayi shi ya kama su suka bashi ba su kashe shi ba suka yafe masa illa haƙin da ke tsakanin shi da Ubangiji kuma wannan kafara ce sai ya ji to ashe idan har al'amari ya faru wanda ka san akwai haƙƙi a kanka lalle ba da daman a fitar da haƙƙin shi ne abu mafi zaman lafiya wani lokaci manzo Allah yana zaune wani ya zo gaban shi ya zauna ya ce ya rasulullahi na yi zina ka tsarkake ni sai manzo Allah ya ɓata rai gaban shi ya zauna sai manzo Allah ya juya na sai tashi dam sai saki dawa gaban manzo Allah sai ce ya rasulullahi na ce maka na yi zina ka tsarkake ni manzo Allah ya ɓata rai ya sake juyawa ya sace komawa gaban shi sai da mutumin ya yi ikirari sai hudu manzo Allah ya ce wai bawan Allah lafiya ka laukuwa ya ce ya rasulullahi lafiya ta lauku sai sai a je a yi binciki akan wannan mutumin da za a tabbatar cewa ya taɓa rashin lafiya irin na hauka ko da yana ƙarami to sai shari'a ce amfani da wannan damar cewa watakila haukan shi ne ya motsa aka bincika a tarihi lafiya lau likitoci suka bincika shi kwalo shi lafiya lau ba abin da yake manzo Allah shi yayi aure inda bai yi aure ba to bulala za a yi masa ba jefi za a yi ba aka ce yayi aure manzo Allah shi a bincika auren lafiyayyen aure ne domin inda aure ne aka yi rashin sa'a an daura auren auren da shari'a bata yarda ba har yanzu dai bai zama husuni ba aka bincika lafiya lau ya zan ba makawa sai an yi wannan mutumin rajimu an jefe shi manzo Allah ce ku jefe shi kuma aka tafi aka ma jifa mutumin ana jifan shi ana jifan shi ya tashi ya ruga sahabbai sai gaya manzo Allah ya rasulullahi ai mun fara jifan shi ya tashi ya ruga muka kamo shi manzo Allah ya ce halla taraktumuhu law taba la taba Allahu anhu me ya hana ku bashi da ya tuba sai Allah madaukin sarki gafarta masa mun fahimta haka nan al-ghamidiyya ta zo ta yi ikirari a gaban manzo Allah ta yi zina manzo Allah ya umarni bayan ta haife cikin a samu wa zai rena abinda ta haife karshe aka tsaye da haddi akan ta to yan wa idan muka dubi waɗannan sharuɗan wanda ambaton su ya gabata sharuɗa guda uku idan ya kasance tsakanin kai da mahaliccinka ko sharuɗa guda hudu idan ya kasance akwai haƙƙin ɗan adam a ciki akwai sharuɗa guda biyu bayan wannan abu na farko ya zama akwai ikilati cikin tubarka za ka tubar saboda tsoron Allah ne mun fahimta da kyau akwai ikilasi misali muƙaddara mutum ne yake zaune a wurin da ya san akwai yiwuwar kamarori allika wanda in yayi ba daidai ba ya tabbata kamera za ta ɗauke shi kuma ta fallasa asirin shi amma sai gumsa ya kiya shin kamewar shi daga barin wannan abin da ya tsoron Allah ya sanya bari misali daki yake zaune daga shi sai matar banza su biyu sai ta neme shi da ya fitince ta sai yake amma abin da yake jin tsoro baya da tabbas ko takila akwai kamera a dakin wannan sai sun yi sun gama karshen ta a fiddo hoton shi wannan ba za mu dauka cewa tsoron Allah ya hana shi aikata aikin wannan ba ina fata muna galewa ko ku mukaddara cewa sai bayan sun riga sun yi ajanda tsakanin shi da ita za su hada wuri kaza kafin su je inda za su je sai ya samu labarin tana da HIV sai fasa bai yi ba za mu dauka tsoron Allah yasa ya fasa bai yi ba ba tsoron Allah yasa bai ba a ya ji tsoron kada ya mutu ne amma mu duba wanda ya aiwatar da laifin koko wanda bai aiwatar da laifin ba me ya hana shi tsoron Allah madaukakin sarki manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba mu labarin mutumin da ya shiga cikin kogo kogo ya rufe da shi susu uku kowa ya tawassuli da aikin shi mai kyau daya daga cikin su yake gaya wa Allah madaukakin sarki cewa Allah ka sani akwai diyar dan uwana ita ce matar da nafi so a duniya wani lokaci na ne in yi fasikanci da ita amma ta kiya har sai lokacin da gari ya mata zafi babu gaba babu baya ta har sai inda za ta yi akwai bukatun kudi tare da ita kuma ta san ba mai bata wannan kudin sai ni lokacin da tazo tace mun ga abin da nake so na kudi na ce mata eh zan baki amma sai in zaki yarda in yi abu kaza dake karshe bisa halin tilas dan bayan da za ta yi tace ta amince sai da na kawo kudin na bata yace ya raba ta tsaka sai ya ga Allah kafa tana karkarwa sai tace masa ka ji tsoron Allah kada ka bude zoban da ba naka ba cewa ka ji tsoron Allah ce sai ya ji maganar ya shiga ran shi ya tashi bai yi fasadi da ita ba bai kuma anshi kudin ba yace Allah in nayi wannan dan kai ka sani ka bude mana kogon mu fita kuma sai kogon ya bude sannan sharadi na gaba ya zama a ce mutum zai tuba kafin ya fara jin gafara mana kafin lokacin mutuwa domin idan lokaci ya riga ya kore wa mutum ga ajali ya sauka kuma yace ya tuba Allah baya an sa tuban shi mu duba Fir'auna mana duk zaman da aka bai imani ba sai da yanzu ga halaka ya gani kiri-kiri ruwa ya mamaye shi da al'ummar shi sannan yace amantu billazi amanat bihi banu isra'il nayi imani da wanda banu isra'il suka yi imani da shi Allah ya an shi tuban shi Allah bai ansa ba Allah sai mas'al ana ko kuma yanzu zaka tuba wa kada asaita bayan ka saba wa Allah sai lokaci ya kore ma to yanzu mutun ya kai haddin da yana ji a jikin shi ba zai rayu ba kuma sai yake cewa ya tuba shi yasa Allah ce walaysat at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an ba maganan tuba ga mutumin da ke aiwatar da ayyukan laifuffuka har sai da ajali ya zo masa mutuwa ta zo sannan ya ce wa Allah inni tubtu al-an yanzu kam na tuba dan haka wa yajibu an yatuba min jami'i adh-dhunub wajibi ne mutum ya tuba daga dukkanin zunubai baki daya fa in taba min ba'dha sahhat tawbatuhu idan ya tuba ga wani sashen laifuffukan tuban shi yayi inda ahlul haqqi a wurin ma'abuta ilimi min zalika adh-dhanb daga wannan zunufin da ya aiwatar wa baqi alaihi al-baqi amma sauran na kan shi misali mutum ya san ya aiwatar da ayyuka na laifi amma da ya tashi addu'a sai yake cewa Allah aiki kaza da nayi da aiki kaza da aiki kaza sai ya selection na wasu ayyuka sai ya ce Allah ina roƙonka gafarta mini shikenan sai Allah ya gafarta mar wannan ayyukan wanda ya naba daidai ba amma sauran laifukan shi ba suna nan wurin shi yasa malamai suke faɗa cewa wani sa'in dan adam yakan yi laifi bai san yayi laifi ba wani sa'in yakan yi kuma ya san yayi amma yau da gobe sai shi dan ya ribace shi bai tuba ba kuma a waye gari ya manta to idan sun tashi neman gafaran Allah sai ka ji suna cewa rabbi gifirli ma alimtu wa ma lam a'lam rabbi gifirli ma alimtu wa ma lam a'lam Allah ka gafarta mun abinda na sani na laifuffukana da ma wanda ban sani ba to wannan sai ya zama tuba ne mutum ke yi daga dukkanin aikin laifin da ya aiwatar babban laifi ko karamin laifi da rana ko daddare cikin mutane ko shi kadai ya sani ko bai sani ba yana tune ko ya manta idan ya nemi tuba sai Allah ya gafarta masa wa alam ka sani أن التوبة لا بد أن تكون في زمن تقبل فيه توبة يا زما واجبي با مكوا أيت أزامن دا أكي أنسى توبة فإن تاب في زمن لا تقبل فيه لم تنفعه التوبة إن دا متنزي توبة ألوك تند با أنسى توبة تو توبة الله بازي أنسى با بازات أنفاني شبا والزمن الذي لا تقبل فيه التوبة لوك تند با أنسى توبة أسكينشي هو حين الغرغرة shine lokacin da mutum ke kan haddin mutuwa a lokacin da mutum ya fara jin dafara dafara shine sautin ƙarshe da mutum ke fitarwa yayin da ran shi zai bar jikin shi wani sauti ne mai kama da nasari wanda galibi masu jinya idan sun fara jin wannan sautin gaban su ke faduwa wani kuma baka jin wannan ba wani magana ake da shi kawai sai ka ji shi wani sai ka tsammanin bacci wani zai zama yana kallon mutane ya wancan magana sauti kasa kasa sai a waye gari shikenan wani karatun qur'ani yake yi shikenan sai ka ji shiru wani sallah yake sai ka ji amma shi yasa muke roƙon Allah madaukakin sarki cikawa da imani domin wannan lahazar ta ƙarshe lokutan ƙarshe a lokacin ne mutum zai ci ribar kasuwancin shi da yayi tsakanin shi da ubangiji a nan duniya kuma a nan ne mutum ke faduwa mutumin da ya rayu daga shekarun balaga zuwa gurgurdan abinda Allah ya kaddara mutun zai rayu shekara 40 50 60 70 80 90 100 sama da shekara 100 a lokacin da ran mutun zai bar jikin shi to lokacin mutun zai yi nasara ko kuma ya fadi domin kalmomin ƙarshe a halin ƙarshe da kake ciki to wannan halin zaka tashi gobe da kiyama shi yasa manzo Allah ce kullun yub'afu ala ma mata alai kowane mutun za a tada shi akan abinda ya mutu yana yi wanda ya mutu yana karanta alqur'ani za a tada shi yana karanta alqur'ani wanda ya mutu yana sallah za a tada shi yana sallah wanda ya mutu yana tawafi za a tada shi yana tawafi wanda ya mutu yana shan giya za a tada shi yana shan giya kowanne aikin laifi idan mutun ya mutu yana yi irin wannan aikin za a tada shi yana yi mutuwan nan ba ta da lokaci iyakantacce da za a ce kaida sai kai shekara kaza da wata kaza da kwana kaza sannan ka mutu a'a mutuwan nan bata da lokaci kebantacce a ce sai da safi ake mutuwa ko sai da rana bata da wani jinsin mutane iyakantattu da za a ce sai kaza ko kaza kuma babban hadarin duk abin da baka yi wanda yake wajibin ka bane kana da rai in ka mutuwa zai maka idan ka mutu baka yi sallar da ya kamata ka yi ba wa zai ma sallar bayan ka mutu idan ka mutu baka yi azumin da Allah zai ansa ba waye zai maka azumi bayan ka mutu ashe tun mutun na nan da ran shi a duniya duk abin da ya kamata yayi yayi amma idan mutun ya kuskure je wa Allah madaukakin sarki ba a daidai ba subhanallahi alazimi makoma ta yi muni ace tsawon shekarun da kai a rayuwanka lokaci daya duk ka barar da wannan rayuwar zaka koma zuwa ga Allah a tambaye ka tambaye da ba zaka ibada ansa ba to shine sai malam yace li kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar manzon Allah tsira da mun tabbata gare shi yace inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir Allah madaukakin sarki yakan anshi tuban bawa matukar bawan bai fara jin dafara ba ma'ana lokacin mutuwa bai ba wala gargara idan an ce gargara huwa wusulur ruhil khulqum a lokacin da ran mutun ya zo makogaro wa hina tulu'i shamsi min magribiha da kuma lokacin da rana za ta fito daga yamma wannan kuma alamu masu ƙarfi sun bayyana na kusantar wa alkiyama kenan likaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yace man taba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha taballahu ta'ala alai duk wanda ya tuba kafin rana ta fito daga yamma taballahu ta'ala alai Allah zai anshi tuban shi yanda rana ke fitowa daga yamma daga gabas ta fadi yamma ta fito daga gabas ta fadi yamma to za a waye gari wata rana ranan ta fadi ana jiran in an jima ta fito daga gabas kuma sai a sashi ganta daga yamma ta fito to duk wanda bai tuba kafin wannan lokacin ba inda mutum zai tuba so miliyan Allah ba zai ansa ba domin an ja kofin tuba an rufe dan haka jinkirin tuba shi ma laifi ne mutum yayi laifi ya bari sai an jima ko sai baki ko ku rike ji shi yanzu yaro ne akwai yarinta tare da shi bari ya bari sai in ya tuba ya zama kamar dattijawa ne irin su mai unguwa wane irin su liman wane sannan ya tuba shi ma wannan laifi ne saboda ai baka tabbas ka kai wancan lokacin ko ba za ka kai ba qauluhu fada shi da yace al mutatahhirin jam'u mutatahhir wato jam'i ne na wanda yake da tsarki sifatun mubalagha idan an ce mutatahhir sifa ce wacce take matuka wa bahara in an ce tahara hiya nazafa shine tsafta wa rafa'ul hadathi da kawar da hadasi au izalatin najasi ko kawar najasa idan an ce hadasi shine abin da ya fito daga jikinka hadasi kenan wurin bayan gari bawali da abin da ya kama da wannan ko kuma a'a najasa ce za ta taba tufafinka ba jikinka ta fito ba to mutun ya tsarkaka daga barin wannan shi ake shi da shi tahara walamma kanat at-taubatu taharatul batini lokacin da tuba ta kasance tsarki ne na boye an adrani zunuf daga datti adran jam'i na daran in an ce daran shine datti ko kazanta don kuwa mu sani yanda jikin mutum ke yin kazanta haka zuciyar mutum ke yin kazanta saboda Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam yana da sassa guda biyu akwai sashi na zuciyar shi to wannan sashin shi Allah ke kallo akwai kuma sashi na gangan jiki wanda shi gangan jikin yakan taimaka wa zuciya ne wanda kuma a yau mutane sun fi himmantuwa da gangan jikin su ba zuciyar su ba to yanda gangan jikin mutum ke yin datti har dattin ya bayyana in bai wanke ba kuma zai ji baya jin daɗi in bai wanke ba a mutanen da ke rayuwa cikin su za su kyamace shi in ya kasance baya wanke dattin da ke jikin shi ko tufafin shi to haka nan zuciya ke yin datti me ke sanyawa zuciya datti shine saban Allah saban Allah da babu tuba shi yasa lokacin da Allah ya halicci dan adam ya kai matsayin murahiki wanda za a fara rubuta masa aiki zuciyar shi na da hasse misali mukaddara kamar hasken wannan kwan saboda zuciyar shi an shirya domin shigar hasken imani da yarda da ayoyin alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam idan mutum ya aiwatar da aikin laifi wanda bai tuba ba za a daga mar kugu baki a cikin zuciya in ya tuba sai a goge idan bai tuba ba wannan laifin na nan gura idan ya sake aikata wani a sake diga wani ba zai gushe baina aikata laifuffukan da baya tuba ana diga digo baki a cikin zuciyar har sai ya zama zuciyar babu haske ko kadan a cikin ta shine Allah ke gaya mana kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun abinda ya sanya datti da tsatsa da kazanta a zukatansu abinda suke yi to shine idan ma'abucin zuciyar ya kai hali irin wannan zai zama yana sabawa Allah kai tsaye bai jin komai a ran shi irin shi ne sai mutum ya je majalisa hankali kwance ya zauna yana ƙarya yana cin naman mutane yana tsaye gunguma yana yin kazafi hankalin shi kwance kai ka ce ya zauna a majalisar neman ilimi wanda ya kai wannan haddin shine zai dauki takardan caca yana lalawa yana juyawa kai ka ce yana juya takardun alqur'ani wanda ya kai wannan haddin shine mutumin da zai dauki kayan barasa kayan maye yana shan hankali kwanci kamar yana shan lemu ko yana shan ruwa wanda ya kai wannan haddin shine mutum zai yi zagi zagi kazamin zagi amma hankalin shi kwanci kamar ya ambaci Allah wanda ya kai wannan haddin shine zai nemi matar banza ya je kwana da ita hankalin shi kwanci kamar ya kwana da iyalin shi baya damuwa da kowane irin sabon Allah yi to zuciyar da ta kai wannan haddin mai ita yayi laifi yayi laifi yayi laifi kuma baya tuba domin ɗabi'ar laifi ga duk mutum mai imani ba ma kai kai ba a aikata laifin gabanka sai ka ji gabanka ya faɗi yanzu wanda bai saba ganin kisa ba a gabanka ai kisa to ran nan baka iya bacci kaga yanda ran mutum ke da tsada yanzu a ce an kashe mutum to wanda ya saba kisan shi kisan ba komai bane a wuri shi na fata muna ganewa to haka dukkanin ɗabi'an sabon Allah shi yasa zama wurin masu aikata sabon Allah ma sabon Allah ne domin yau da gobe ta kan sa tun kana ganin girman laifin kana jin tsoron aikata aikin ƙarshe ma sai abin ya zamba komai komai tare da kai ba shi yasa ya zama wajibi ƙaurace wa duk masu sabon Allah kar ka zama tare da su in ko ka zama tare da su akwai yuwar za ka iya aiwatar da abin da suke aiwatarwa Allah madaukakin sarki ya kiyaye shine sai sai wa walamma kanat at-tauba lokacin da tuba ya kasance baharatul babin sarki ne na boye an adranid dhunub daga datti na zunubai wal wudu'u alwala kuma sai ya zama baharatul zahir dahara ce bayyananniya anil ahdas daga barin hadasi almani'a hadasin da zai hana ka an taqarrubi ila Allah ta'ala ba za ka kusanci Allah ba domin idan akwai hadasi tare da mutum ai ba zai kusanci Allah ba mutum yayi bawali yayi bayan gari bai yi tsarki ba sannan yace zai yi sallah Allah ya amsa a ba a kusantar Allah da sunan ibada sai akwai tsarki nasab al-jam'u baina hadha al-hadith da haka sai zama akwai dangantaka ko dacewa ta mu hada tsakanin wannan hadisin wa qawlihi ta'ala da fadan Allah da yace inna Allah yuhibbu tawwabin Allah yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirin kuma Allah yana son masu tsarki idan mutun ya tuba to zuciyar shi zai samu tsarki idan mutun yayi alwala kuma zuciyar shi dangantaka shi zai samu tsafta shi yasa idan ka dubi addinin musulunci addinin tsafta ne ba kazanta bane duk wasu matakai shi yasa manzo Allah yake cewa yaya kuke ganin da mutum zai kasance a kofar gidan shi akwai korama da ruwa mai kyau a kullun zakai wanka so biyar me zai saura a jikinka na datti suka ce babu ya rasulullah manzo Allah ce to haka nan alaqan alwala da kuma sallah idan har zai kasance bawa mai tsari sallah lokaci biyar me zai yi saura a cikin zuciyarka na datti ko kazanta tare da sallah cewa ita ce ibada mafi girma da ke kusantar da bawa zuwa ga ubangiji tare da cewa sallah shine aikin farko da za a fara aunawa na bawa gobe alkiyama idan sallar mutum ta yi duk wani aiki wanda ba sallah ba yi idan sallar mutum ba ta yi ba duk wani aiki wanda ba sallah ba bai yi ba idan mutum ya yi aikin hajji ya yi sadaka ya karanta alkur'ani ya yi azumi ya sada zumunta ya yi taimako ya yi abu kaza ya yi abu kaza ya yi abu kaza amma sai da aka auna aikin shi gobe alkiyama sai aka samu sallar shi ba ta yi ba to duk wancan ayyukan ya yi a banza Allah bai so kuma ɗabi'an sallan hana duk abin da yake alfasha ne sallah tana hanawa saboda haka Allah ya faɗa inna salata tanha al-fashai wal munkar ɗabi'an sallah hana aikin alfasha da aikin munkar sai faɗar manzo Allah da yake cewa wannan bayan kammala alwala yace subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhanak sarki iko ya tabbata gare ka allahumma ya allah wa bihamdik muna gode maka ashhadu an la ilaha illa anta ina shaidawa ba allan da ya cancanta aka daita da bauta sai kai astaghfiruka ina neman gafaran ka wa tubu ilayk ina kuma tuba zuwa gare ka shi ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan karanta wannan addu'ar bayan kammala alwala sahabiyul hadis sahabin da ya rawi hadisin huwa abu sa'id al-khudri shine abu sa'id sa'ad ibn malik radiyallahu anhu shine sa'ad ibn malik Allah ya dade shi qauluhu fadan shi da yace subhanakallahumma wa bihamdik subhanakallahumma wa bihamdik subhana ismun suna ne da uqima maqamal masdar an ajje shi a wurin da za a ajje masdari wa huwa tasbihu wato shine tsarkake Allah mansub bi fi'lin mudmarin taqdiruhu usabbihuka tasbiha wannan magana ne akan abin da ya shafi nahwu amma dai abin da yake nufi cewa usabbihuka tasbiha ina tsarkake ka tsarkakewa ayi unazzihuka tanziha ai ina tsarkake ka tsarkakewa min kullu su'i daga dukkan abin da yake mai muni wanna qa'isi da kuma tawaya waqila wasu suka ce taqdiruhu a ayan da zamu kaddara shi usabbihu ka tasbihan muqtarinan bihamdi ina tsarkake ka tsarkake wanda ke hade da yabo gare ka qauluhu fadan shi da yace astaghfiruk ina neman gafaranka ai atlubu maghfirataka ai ina neman gafaranka ka gafarta mini qauluhu da yace atubu ilaik ina tuba zuwa gare ka ai arji'u ilaik yana nufin ina komawa zuwa gare ka waja'a fi nihayatil hadis a karshen hadisin yazo qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadar manzon Allah tsila da aminci tabbata gare shi fi jaza'i man qala hadha dhikr sakamakon wanda ya faɗi wannan ambaton kutiba fi riqqin za a rubuta sunan shi a takarda summa ubi agbabin sannan sai a kawo wani khitim ai stamping din takardan falam yuksar ila yawmil qiyama ba za a kariya ba har zuwa ran tashi alqiyama almuhim duk wanda yayi wannan ambaton Allah za a yi rubutu ya samu yanci gobe alqiyama kuma sai a kawo khitim ai stamp auro adhikru indal khuruj min almanzil ambaton Allah yayin da mutun zai fita daga gida to da Allah mu duba ayuwa mu gani yanzu ka kare alwala bayan abin da ke tare da alwalar ita karan kanta na daga fadaloli da mutun ke samu sai ka karanta wancan addu'o'in za su baka kariya yanzu ta iya mutun gida zai fito daga gidan masallaci nufa ne mutun zai fada zaka fito daga gida watakila kasuwa zaka zaka fito watakila wurin aiki zaka zaka fito watakila ziyara zaka koma dai ina zaka fita menene karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingal khuruj mil manzil idan mutun zai fito da gida na farko manzo Allah yakan fada cewa bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah bismillah da sunan Allah tawakkaltu ala Allah ina dogara zuwa ga Allah wala hawla wala quwwata illa billah babu dabara ko karfi sai ga Allah sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin huwa Anas bin Malik radiyallahu anhu shine Anas dan Malik Allah ya yarda shi waja'a fi nihayatil hadisi qawluhu sallallahu alayhi wa sallam a karshen hadisin yazo fadar manzon Allah tsira da aminci da bata gare shi yuqalu lahu za a ce mas kufita wa uqita wa hudit wa tanaha anhu shaytan idan mutum ya fadi wannan kalmar cewa bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah za a ce marfufita an isar ma daga dukkan sharrin masu sharri wauqita za a baka kariya daga duk abin da zai zama barazana gare ka a duniyar ka da lahirar ka wahudita kuma za a shiryar da kai ta farki madaidaici watanaha anahu shaytan kuma yana fadin wannan addu'ar shaytan zai ja ya bashi wuri wayaqulu li shaytanin akhar shaytanin da ya tafi ya bar wannan sai ya giya wa wani shaytan dan uwan shi cewa kaifa laka bi rajulin kad hudiya wa kufiya wa uqiya yaya zakai da mutumin da an shiryar da shi an bashi kariya sannan an tsirar da shi qauluhu fadan shi da yace bismillah ay bismillahi akhruju yana nufin da sunan Allah zan fita qauluhu da yace tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah ay fawwadtu jami'a umuri ilayhi subhanahu wa ta'ala na mika dukkanin al'amura na zuwa gare shi qauluhu fadan shi da yace yuqalu lahu za a ce mar yajuzu an yakuna alqa'il huwa Allah ta'ala anan ja'izi ne ya halatta wanda zai faɗi maganar shine Allah madaukin sarki wa yajuzu an yakuna malakun mil mala'ika ta yayyuwa ya zama wani mala'ika da sun mala'iku qauluhu da yace kufita ay surifa anka shar mana an juyar da shari daga baranka qauluhu da yace wa uqita ay hufizta za a baka kariya anil ashiya daga abubuwa alkhafiya anka abubuwan da suke boyayyu a wurinka li annal adha was min al adha wasu daga barin cutarwa ko abubuwa masu muni qauluhu da yace wa hudit za a shiryar da kai ai ila tariqil haqqi zuwa tafarkin gaskiya was sawab da kuma daidai haifu wufikta ila taqdimi dhikrillahi ta'ala yayin da akai maka muwafaka da gamdakatar wajen gabatar da ambaton Allah walam tazal mahdiyan fi jami'i afalik ba za ka gushe ba shiryayye ne a cikin dukkanin ayyukanka wa aqwalik da maganganunka wa ahwalik da kuma halayenka qauluhu da yace wa tanaha anhu shaytan zai tafi bashi wuri ai ba'u da anhu shaytan ma'ana shaytan zai yi nisa ya bar shi fa yaqulu li shaytanin akhar kuma zai giya wani shaytanin daban yaqsidu adahu shaytanin da ke nufin ya cutar da shi wa ikhlalihi ya bata mar ibadashi zai ce mar kaifa laka bi rajulin yaya zakai da mutumin da ya'ani ma baqiya laka yadun fi rajulin kad hudiya bi zikrillah baka da iko ko dama wajen cutar da mutumin da an shiryar da shi ta hanyar ambaton Allah wa kufiya sharrak wanda an bashi kariya daga sharrinka wa uqiya mutumin da an kare shi min makarika daga barin makircinka wa kaidik da makircinka dai to idan mutum ya faɗi wannan addu'ar ga abin da zai faru gare shi na kariya kuma wannan abin da ka sani da wanda baka sani ba mu dubi kalmar ba ta nauyi akan harshe sauki take da akwai amma wata kila da mutun zai iya tunani cewa sono nake fita daga gida misali a tsawon mako guda kuma sono nake karanta wannan kalmar wata kila wani sai ka samu sama da wata daya ko sati daya akalla ko kuma shekara bai tafadin wannan kalmar ba lokacin da zai fita amma idan ka fada zaka samu kariyar sannan ka samu lada a wurin Allah madaukin sarki addu'a ta karshe a wannan babin manzo Allah yakan fada cewa Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayhi Allahumma inni a'udhu bika Allah ina neman tsarinka an adilla kada in bace daga barin daidai aw udalla ko kuma a batar da ni aw azilla ko kuma in zame ma'ana in aikata aikin kuskure aw uzalla ko a kuskurar da ni aw azlima ko in yi zalunci aw uzlama ko a zalunce ni aw ajhala ko in yi aikin jahilci irin aikin jahilai aw yujhala alayya ko kuma ni a yi min wauta irin ta jahilai sahabiyul hadis sahabin da ya rawi hadisin hiya ummu salama ita ce ummu salama bintu ahind bintu abi umayya al-makhzumiyya wato ita ce ake ce mata hind diyar abi umayya yar kabila bani makhzum zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ita ce matar manzon Allah tsira da aminci da bata gare shi wa radiyallahu anha Allah ya dade ita qauluhu da yace an abilla ay an abilla fi nafsi kada in bace ni karan kaina wabbalal alladhi huwa naqidul huda bata kuwa shine kishiyar shiriya domin duk mutumin da kaji an ce ya bace to babu shakka ba shiriye bane wai mu duba bata ma tukun bata bata na adi wanda ake mutum ya ce yayi batan kai ya kake jin shi bari a ce kai bata addinin shi mutum ya ce yayi batan kai misali akwai mutane irin masu batan kai ake ce ko bai wani zaka samu hatta a gida sai kanshi juya sai kasa gane ina ne gabas akwai wanda Allah ya jaraba da wannan wani zaka samu a cikin dakin shi amma sai samu dakin ya juya kamar ba dakin da ya sani bane mutum baya samun kwanciyar hankali da nutsuwa sai radda ya gane cewa nan shine wuri kaza can shine wuri kaza wannan a duniyar shi kenan wurin idan ka shiga wuri kai batan kai wahala kake sha to ina ga a ce a addinin shi kuma kai batan kai idan aka ce wani shiryayye ne a addinin shi wanda ke bin tafarkin gaskiya dan an ce wani batacce ne wanda ya bar tafarkin gaskiya wa fil asal a asali balla shay abu ya bace idza ba'a in yato zarta wa balla an at-tariq mutuman ya bace daga barin tafarki idza hara idan ya di mauci qauluhu da yace au uballa abinda yake nufi au an yudhillani ghairi ko kuma a ce wani ya badda ni amma fadan shi da yace au azilla au uzal kilahuma min az-zalla dukkanin kalmomin an same su daga az-zalla ay li khata shine kuskure wa ma'ana al-awwal na farko shine an ukhti min nafsi ni in kuskure a karan kaina aw awqa ghairi bihi ko kuma in je in afka wani cikin kuskure wa ma'ana thani ma'ana ta biyu ay yuqi ani ghairi fihi wani na kuma ya sanya ni in yi kuskure ina neman Allah ka tsare ni da haka qauluhu da yace aw azlima aw uzlam an samu kalmar min az-zulmi daga zalunci huwa wad'u shay'i fi ghairi mahallihi idan an ce zalunci shi ne ka aje abu a wurin da bai dace ba ma'anan awwal ma'anan farko an azlima ghairi ni in zalunci wani na au nafsi ko in zalunci kaina wa thani na biyu an yazlimani ghairi wani na zalunci ni duk abinda zaka dauka ka aje a wurin da bai dace ba ana ce da shi zalunci mun fahimta yanzu misali muqaddara sai ka zo ka iske wuri an sanya kujeru an kawo kayan sauti da fitilu an aje kaga mutane a cikin manyan riguna da kuma rawunna sun zo sun zauna a wurin watakila abinda tunaninka zai baka cewa wa aziza yi domin an shirya wurin kuma wanda ke wurin suna kama da masu wazi sai da aka zo an zauna za a fara sai kaga an fito kayan sauti kuma an fara kidi a wannan gurbi zaka ga wabi in bai dace ba to wannan a lugha sai bu sai an yi zalunci domin an aje abu a wurin da bai dace aje shi ba mun fahimta da kyau wani lokaci na taba ga wa wasu ƴan uwa muna tattaunawa da su nake ce musu ku sani zalunci a lugha abinda zamu yi da ko kai dan adam zaka kyamaci wannan misali sai aka kawo fo wanda yara ke yin bayan gari a cikin shi sabo ne ba zuwa komai a cikin shi ba sai aka zuba maka abinci da kuma nama sai aka baka ba za ka iya ci ba duk da ka san sabo ne saboda bai ba a yi shi don zuba abinci ba amma an za a nemo kwano ko roba ta abinci tsohuwa a gabanka a wanke ta duk da abin miya a wanke a zuboma sai ka ci hankalin kunci to haka nan gurin ko ko mukaddara cewa wani sai raba ya zuba abin nan ruwan zafi a cikin roba irin ta faro sai ka cin firji sai ya ji idan ka daga tunaninka zai tsambani ruwan sanyi da kai a dakuwa sai ka ji ruwan zafi za ka ji ba daɗi don ba ɗabi'a ba ne a samu ruwan zafi a cikin firji ana samu ruwan sanyi to shi ake nufi da zalunci ajiye abu a wurin da bai dace ka ajiye shi ba to haka nan idan haƙƙi ne na Allah sai ka ɗauka ka ba wani sai a ce ka yi zalunci mun fahimta da kyau haƙƙi na Allah abin da ya kamata ka kaɗaita Allah da shi kuma sai kake tsammanin wani ma za ka iya bashi wannan haƙƙin to sai mu ɗauka shi a zalunci ne to irin wannan zaluncin shi ne mutum ke neman tsarin Allah daga shi sai gaban magana na ƙarshe ya ce au ajahala au juhala alai ma'ar al-awwal na farko an af'ala fi'l al-juhala in aiwatar da aiki irin aikin jahili daga cikin aikin jahilai akwai irin zage-zage a gaban mutane irin faɗin kalmomi na batsa abubuwan rashin mutunci to ina roƙon Allah kar kai ka sa in yi haka au ashtagila fi shay'in la ya'nini ko kuma in shagaltu da wani aikin da bai dame ni ba wa ma'ana tsari na biyu an ya jahala ghairi alayya wani na kuma ya jahilce ni bi an yuqabilani muqabalatul juhala akan ya fuskance ni irin fuskantar jahilai bisafaha ta hanyar wauta wal mujadala ko kuma gardama da rikici wani hawi hima da abin da ya kama da wannan wa fi hadha ta'limun li ummatihi sallallahu alaihi wasallam a irin wannan akwai karantarwa ga al'ummar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi jagoran al'ummar ke yi wa bayanin tariqa da kuma bayanin tafarki fi kayfiyati isti'azatihim wajen kayfiyar yaya za su nemi tsari inda khurujihim min manazilihim idan mutum zai fita daga gida kar mutum ya fito daga gida kamar tunkiya za ta fito kawai a in ka fito yi addu'a Allah ya tsare ka yayin da haduwa ta gaba kuma za mu ga idan za ka shiga gidan yaya za ka yi domin wanda ya koya ma abin da za ka faɗa in za ka bar gida to zai koya ma abin da za ka yi in za ka koma gida Allah maɗaukakin sarki an sa mana nan ya kamata mu dakata abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu da shi wanda mu kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kare ƙasar da kafirci da kafire abin da ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu cika da imani ƴan uwanmu da ba su lafiya a gida ko asibiti Allah ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya ƙara musu lafiya muna roƙon kai Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so masu yin kudin cutar da addininmu na musulunci ko ina su a faɗin duniya muna roƙon kai Allah kai mana maganin su ta hanyar da kai ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙon kai Allah ka sa mu ƙarfin zukatanmu ka sa mu ƙarfin shaytani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu suka da imani yan wa mu hakuri abin da muka alƙawarta a darussan da suka gabata da izinin Allah sati mai zuwa domin mun yi magana na daya akan abin da ya shafi azkar na tashi daga bacci na biyu mun yi addu'a da manzo Allah ya karanta wajen sanya tufafi sannan mun yi addu'a wajen sanya tufafi saddi idan mutum zai sanya sannan mun karantarwa ta manzo Allah idan mutum zai cire tufafi daga jikin shi haka nan mun karantar da manzo Allah sunnar shi idan mutum zai shiga bayi da kuma fitowa daga bayi sannan sai addu'a kafin mutum yi alwala da kuma addu'a bayan kammala alwala sai kuma abinda muka tattauna a yanzu shine magana idan mutum zai fita daga gida me manzo Allah ya karantar da mu a haduwa ta gaba insha Allah za mu yi kokari mu fara darasin mu da akan lokaci amma insha Allah sai naji daga bakunan dalibai abinda suka haddace dangane da wa'annan dan za mu ga abin mataki bayan mataki muji cikin abinda dalibai suka har da shi abinda manzon Allah ke karantawa in ya farka daga barci me yake fada idan manzon Allah zai yi alwala me yake fada in ya kammala alwala me yake fada in zai sanya tufafi wanda ba sabo ba me yake fada in zai sanya tufafi sabo me yake fada idan zai shirye tufafi me yake fada domin ina ga wannan kamar abinda na fada cewa zai taimaka mana in Allah ya yarda ya zama a ce zuwa muke yi muna har da cewa ba ji muke kawai jin ya wuce ba in Allah da zamu saurari wannan abakunan dalibai sannan abin da ya rage mana lokaci kuma sai mu dora darasin mu na'am